mutanen su bakwai dai an saki gurfanar da su gaban babbar kotu mai daraja ta uku wanda ke da hurumin sauraron tuhumar da ake musu ta tade ga karamar yarinyar lamarin wanda ya faru shekara ta 2020 da farko an gurfanar da su ne gaban kotun magistrate wanda ba ta da hurumin sauraron bahasin su kuma daga baya aka bayar da su beli lamarin da ya zama tamkar ba shar'a za a yi ba inda bayan koke da mahaifiyar yarinyar ta yi da kuma wasu abubuwa da suka faru gwamnatin ta yi alwashin bin kadin wannan shari'ar yanzu dai a iya cewa gwamnati ta dau hanyar cika alwashin da ta yi domin babban lauyan gwamnati ne da kansa ya shigar da wannan karar gaban kotu duk da yake da farko wasu na ganin cewa mutanen da ake tuma sun ta karfin doka akan haka ne na tuntubi ɗaya daga cikin lauyoyin da ke tsayawa wannan yarinyar barista Mansur Muhammad akan ya suka ga wannan lamarin yanzu
gaskiya dukkan mun gamsu kwamishinan shari'a da kanshi ya gabatar da karar su a karanta musu shi ya jagoranci gabatar da karar ta su a gaban babban kotun jiha
kila kuna sa ran idan aka gabatar da shi da kila kuna ta kansu za a mayar da adalci
da yadda Allah za ta samu adalci saboda dai akwai shaidu mutanen nan akwai bidiyo na su da sun aminta da laifin su aka dauke su ga jawaban su da suka yi ga kuma ita yarinyar ta san sunan kowa unguwar su da tana gane su za ta zo ta bada shaida kuma gaban ita mahaifiyarta a CID lokacin bincike duk sun aminta da laifin su ita kanta mahaifiyar za ta zo ta bada shaida su da suka aminta gaban a gabanta a kotu
su ma kungiyoyin da ke fafatukar ganin cewa an yi ma yarinyar adalci sun nuna gamsuwa da wannan matakin da gwamnati ta dauka yanzu duk da yake a cewar Rabiu Bello Gandi na kungiyar Save the Child Initiative akwai makamantan irin wannan shari'o'in da yawa da ya kamata gwamnatin su ma ta sakawa hannu
alhamdulillah gaskiya mun gode kuma mun ji daɗi ga irin yadda muka yanzu ma'aikatar shari'a ta fara dokan mataki domin a hukunta masu aikata irin wannan ayyukan saboda a da baka ma ganin wani abu da suke yi duk da ma binciken wani lokaci ko kuma ya zo kotu sai ka kuma babu lauyan gwamnati wuri ce amma yanzu alhamdulillah har a ce shi Antonio General na jiha gaba ɗaya ya zo domin shalin shari'a kuma a gaban shi ta kotu ta jiha ka ga wannan abin murna ne kuma abin horin ciki ne fatan mu anan shine hakan zai dore kuma za a yi haka da sauran cases da akwai na cin zarafin kanin yara kamar na shaɗe da luwaɗi da sauransu.
Na yi ƙoƙarin jin ta bakin babban lauyan gwamnati kuma babban lauyan Najeriya Suleiman Usman amma dai abin ya ci tura. Bayan da alƙalin kotun mai shari'a Malam Umar Dogon Daji ya tura mutanen bakwai gidan gyara hali ya ɗaga sauraron shari'ar zuwa ranar 3 ga watan Maris na wannan shekara da na so magabatar da shaidu da yake gwamnati ta shigo tsamo-tsamo cikin wannan shari'ar abin jira a gani dai shine wa'adin da za ta ɗauka da yake gwamnatin tana tinkaho da cewa sashen shari'a ta yana gudanar da shari'a cikin hanzari. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.